بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم أسبر أدوغ وطن جماد الثانية إجرانا بشيكرة دبوطة دبريه دبا أشرين دقاء wanda daidai da daya ga watan Septemba shekara ta 2002 muna karatun littafin As-Sarimul Battar fi Tasaddi li Saharatil Ashrar na Sheikh Al-Allama Wahid Abdul Salam Bali, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Wannan littafi ne daga cikin ingantattu ko mafiya ingancin littafai waɗanda aka rubuta don su tona asirin bokaye, su faɗi sirrin da ainihin wato bokaye suke dogaro da shi don kasancewa hakikanin maganar da ka ji. Ana wa'azi ana cewa boka kafiri ne, ba magana ce ta son zuciya ba, ba magana ce ta jahilci ba, ba maganar kungiyanci ba ce, amma magana ce wadda ta tabbata alqur'ani da hadisi da ijma'in al'ummar musulunci. Shi yasa wajibi ne ka kudurta cewa boka kafiri ne, arme ne. In ya mutu yana bokanci, in ya shiga wuta zai tabbata a cikinta har abada, Allah ba zai taɓa gafarta mishi ko misƙalar zarratin ba, sai dai in ya tuba kafin ya mutu. Amma ka tabbatar in har ka kudurta cewa boka zai yiwu Allah ya gafarta mishi, ka tabbatar da ka zama mushriki kai kanka, ka tabbatar da cewa aqidar musulunci kenan game da duk wanda hukuncin kafirci ya hau kan shi. In ya shiga wuta ya shige ta kenan har abada, sai in ya zan ya tuba kan ya mutu. Wannan shi kenan wanda duk ya tuba, shi kenan Allah madaukakin sarki zai karɓi tuban shi kamar yadda Allah ya shardanta wa kanshi. Amma duk mutumin da ya zan wannan boka ne, to babu ainihin shi ba musulunci wannan mutum sai ran da ya dawo. Kuma ina son ku san wani abu, in muna maganganun nan za ku ji muna cewa in mutum ne bokanci ko ya je wurin boka, ko boka ya gaya maka magana ka yadda, sai ka ji mun ce ka zama kafiri har sai ka tuba ka yi kalmar shahada. Wannan magana ta mu tana da ma'ana kamar haka, cewa sai ka tuba ishi ne kofar da ka bi ka kafircewa Allah din nan, sai ka dawo ta wannan kofar, sannan kuma ka dawo ka shiga musulunci ta babbar kofar shi. Boka da wata hanya ya bi ya kafircewa Allah shine ko da ya zanya taka alqur'ani izu 60, ko yanzu ya rubuta alqur'ani da najasa, ko ya zagi addinin musulunci, ko ya zagi Allah, ko ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ko ya wurgi da alqur'ani a cikin najasa, ko dai wani aiki daga cikin ayyukan kafirci da aljanin zai nemi boka yadda yake zai yardar da aljanin, aljanin ya bashi ainihin haɗin kai don su ci gaba da aiki tare. Ka tabbatar da randa duk ka samu kanka a ɗaya daga cikin irin waɗannan halayen, to abinda kai ka kafirta din nan sai ka dawo ka gyara wannan abu, ka taka alqur'ani, wato ka wulakanta alqur'ani kenan, qur'ani zai da girma a zuciyarka, zai da girma a hannunka, sai ka dawo ka girmama alqur'ani a zuciyarka, ka dauki alqur'ani da hannun daraja da girmamawa, sannan ka dawo kai kalmar shahada, sannan kalmar shahada ka tayi. In ba haka dai dama za ka samu akwai bokayen da suna kalmar shahada. Ashe dan mutum yayin rijja ba wai kadai ya faɗi kalmar shahada ya da musulunci ba, a'a sai ya gyara wannan barnar da yayi wadda ta fitar da shi daga addinin musulunci. Ya kamata mutane su san wannan, dan ba haka ba sai ka ruɗe to an ce faɗi kalmar shahada, ai dama yana faɗi, a'a ba mu ce faɗi kalmar shahada ba, kawai muka ce sai ya tuba. Menene tuba? Karanta ahlari, karanta littafin Riyadus Salihin kitabut tauba, me suka ce? Wa shurutut tawbati annadamu ala ma fata wa niyyatu an la ya'uda ila dhanbin fima baqiya alayhi min umri. Sharadin tuba na daga cikin su mutum ne nadama, yanzu boka ya taka alqur'ani, yayi nadama akan ya wulakanta littafin Allah, yayi nadama akan ya lalata magana Allah, yayi nadama akan wannan abin da ya riga ya aikata ya wuce, sannan ya kudurci niyya ba zai sake aikata wannan ba, ba zai kuma sake aikata wani laifi ba a duk abin da ya rage na rayuwar shi. Ina fatan mun gane wannan. To ga sunan dai haka, waɗannan ƙa'idodi in ba a bi su ba, to kana nan kana bokanci, kana nan ka kafircewa Allah, kana zuwa wurin boka, rayuwa sai ta zo ta kare maka, sai ka zo ka shiga gargaran mutuwa, ka shiga halin da ko ka tuba Allah ba zai karba ba. Dan yanayi biyu, dan adam ke shiga Allah ya ki karban tuban shi ko ya tuba, shine dan adam ya shiga gargaran mutuwa. Ko da rana ba ta kullo ba, in dan adam ya shiga gargaran mutuwa, yanzu abin da ya rage mishi kadai ya mutu, to anan ko ya tuba Allah madaukakin sarki ba zai karba ba. Nassin Alqur'ani da hadisi ingantattu cikin Bukhari da Muslim sun tabbatar da haka. Na biyu shine, in har kai saka ci rana ta dillo daga yamma, to anan ko da ranka da lafiyarka ko ka tuba Allah ba zai karbi tubanka ba. Hadisi ya zo a cikin Sahih Muslim akan haka. Dan haka ya kamata mutane su gane mas'alan nan. Shi yasa kake jin karatun nan karatu ne mai zafi, kullum da ma bane ake dole ayi da ma bane, saboda mas'ala ce ta aqida, kuma daga cikin mas'ala mafi hadari. Shi yasa sai a ce wai wannan malami ne aka yi mishi, babu abin da aka yi mishi lafiya kalau, mas'alar aqida ce jama'a. Kamar sojan yana mulki, sai a ce an zo za a mishi juyin mulki, sai a ce yau da bindiga a hannun shi, sai a ce a tsaya ayi sulhu. Soja za a yi mishi juyin mulki, ga albarushe, ga bindiga a hannun shi, ga igwa da tankokin yaki, sai a ce kuma yi nemi masu juyin mulkin a tsaya ayi sulhu. Ina amfanin makaman? Shi yasa duk sanda ka ji an fara karatun Sarimul Battar sai ka ji abin ba arziki. Duk mutumin da ya taba aqidar musulunci ba a raga mishi. Dai rawanin shi, in rawanin shi ya kai girman madaba'ar yadi na Kaduna, wallahi ba za a kyale mishi ba. Ka tabbatar da cewa matsalar aqida babu sani babu sabo, wannan shine kirarin aqida. Ba sani ba sabo, a to in ba haka ba kamata ya saurara a kawunan Annabi. Abu Lahab wane ne? Kawun Annabi ne, da uban Annabi da uban shi, uwarsu ɗaya, ubansu ɗaya, ubansu ɗaya afwan, da mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab. Amma dubi da yake matsala aqida ce, Allah ya tsine mishi albarka, shine farkon dan wuta. Shi Allah ya fara tsine wa albarka a wannan al'umma, kuma uwan uban Annabi ne. Tabbati da Abu Lahab wata, wannan Abu Lahab din uwan uban Annabi ne. Amma dubi kullun kara karanta, Allah ya ce Allah ya tsine wa Abu Lahab albarka, Allah ya tsine wa hannun shi albarka. Abin da ya tara ba zai wadatar mishi ba, sai ya shiga wuta, wuta mai matukar kunnuwa. Jisminin shi Abu Lahab, sai Allah ya mishi tafa'uli, irin wannan sunan nashi baban bakin wuta. To sai Allah ya gafa shi da bakin wutan nan, in ba kara ce sai ya tsaya a yi kara mana. Ake haka matsalar take yanzu. Duk wanda ya taɓa matsala aqida, malaminka ne, shugaban kungiyarka ne, limaminku ne, mahaifinka ne, kowane ne, babu ragi, babu ragi. Karka ce ya kamata tun da su malam wane ne, kowaye sai an faɗi sunan shi an ce arne ne shi, wanda duk bai haka da shi kansa ya zama kafiri. Yanzu kana cewa Abu Lahab ba kafiri ba ne, saboda ai uban Annabi ne, ai a ɗan daraja manzon Allah mana sallallahu alaihi wasallama, ai wannan tun da yan uban shi ne. A dai rinka cewa ba su ba Annabi ba, amma kafiri abin ba ladabi. Kai kanka ka zama kafirin, ka faɗi haka, kana faɗin haka ka zama jinjiritin arne. Ya kamata kowa ya san wannan. Yana cikin ainihin abubuwan da ke karya musuluncin mutum, cewa duk wanda ya zama kafiri, in baka yadda kafiri bane, kai ka kafirci. Saboda haka jama'a su san wannan mas'ala. Za a ji karatun littafin nan tun da aka fara, abin da yasa har yanzu ba a zo mas'alan mai taushi bane. Yanzu mas'alan ma da ba a shiga ta gaba, kuma duk ta fi wannan ma ta fasa kuma. Saboda za a zo hukumul sahiri fi shari'atil islamiyya, hukumul ta'allumi sihiri. To wannan mas'ala kuma ta fi waccan, don waɗancan mas'aloli ana tona asirin bokaye ne da ƴan mu'tazilawa, waɗanda suke cewa aljani zai shiga jikin mutum, asiri zai kama mutum. To wannan za ka ji duk karatuttukan ba su da daɗi gare su. To nan gaba ma kuma za ka ji abin da ya fi wannan zafi ga su da irinsu. Mas'alar aqida kenan. In kana son ka ji karatu ruwan sanyi da ran da aka fara karanta ahlari, ko risala, ko iziya, ko bulugul maram, ko riyadus salihin, sai ka ji karatu duk. Saboda mas'ala ce a nan ta gyaran halaye ce, mas'ala ce ta ainihin koyon sallah, mas'ala ce ta ito nan ma. Kuma in aka taɓa jahilai iyaye da kakanni masu sallah ƙogajen kukiya, za su ce karatun ba daɗi, za su ce an ce wa mallam ya arifa la ya arifu shay'an fi dinillahi wa salatuhu batilatu, sai su ce kun bi kuma yau karatun, in muka zaga kuma. Bayan da za a yi jahilai suna da yawa ne a Najeriya, fanni fanni, jahilan aqida, jahilan sallah, jahilan zakka, jahilan azumi. Duk wanda kai karatu ka ce a gyara, sai ce ka zage shi. To kai kuma in baka faɗi haka ba kuma, kai kuma sai Allah ya kama ka. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Shine malamin yana gaya mana alamatun yu'rafu biha as-sahir, alamomin da ake gane boka. Malam yace in ka ga mutum yana magani, yace shine magani ne, in ka kama shi da alama ɗaya daga cikin waɗannan alamomi ka tabbatar da cewa wannan mutum boka ne, babu shakka a san haka. Malam ya kawo alamomi 13, mun karanta har zuwa alama ta 7 lokaci ya tsire mana. Inda kuma ta da yake alamar farko ita ce, duk mutumin da ka je wurin shi da nufin magani, ka ji ya tambaye ka sunanka da sunan mahaifiyarka, to wannan mutum boka ne, matsafi ne, arne ne, ya kamata ka gane wannan. Na biyu, duk mutumin da ka je wurin shi da matsalar rashin lafiya, yace ka je ka kawo ainihin tufafinka, ko riga, ko jefan zani, ko hula, ko makamancin haka, to wannan mutum boka ne, matsafi ne. Na uku, duk mutumin da ka je wurin shi da matsalar magani, yace a kawo dabba iri kaza, ya ayyana wasu siffofi, bakin bunsuru, ko bakar akuya, ko kaza butsa, ko wake-wake, ko hararagarke, ko faratar, ko baka, ko makamantan haka. Sannan yace ya yanka kuma bai ambaci sunan Allah ba, har ma wani lokacin a ce a tare jinin, sai a shafa wa mara lafiyan a inda yake mai ciwo. To duk mutumin da ka ga ya yi haka, ko kaga ka kawo mai dabbar yana yankawa, sai kaga ya jefar da ita a wani kangon gini, ko a wata busasshiyar rijiya, ko a wata tsohuwar masai, ko a wani shahararren wuri, ko makamantan haka, wannan mutum matsafi ne, arne ne, da ma guje ne. Na hudu, malam ya ce duk mutumin da ka je wurin shi kaga ya rubuta wasu ainihin surkullo, wasu kalmomi waɗanda ba sa iya karantuwa, ya baka ya ce ga su nan, ka je ka sha, ko ka je ka ainihin binne, ko makamantan haka, ya ce wannan ainihin boka ne. Haka kuma mutumin da kaje kaji yana karatun wasu irin surkulle, yana karatun da baka gane ma'anar shi, da Hausa ne wannan, Larabci ne, Inyamuranci ne, menene yake yi, to wannan ainihin wato boka ne, bokanci ne. Na shida sai yace, duk mutumin da kaje wurin shi da nufin neman magani, ya ɗauki laya ya baka, to ka tabbatar da cewa wannan ainihin mutum boka ne, musamman ya zan laya tana ɗauke da zane a cikinta, ainihin takaddar an rubuta wasu lambobi ko kuma wasu harufa, to wannan mutum babu shakka boka ne. To mas'alar laya a Najeriya al'amari ne wanda yake, ko in ce a duniya gaba ɗaya, mas'alar laya mas'ala ce mai matsala ƙwarai da gaske, saboda mas'alar laya dai dama abu ne wanda aka gada iyaye da kakanni tun suna magubanci. Ana sa laya ta farin kuɗi wuri, a samu wuri a ɗaura, ko a samu ainihin haƙorin kare, ko harshen jaki, ko ƙahon wani abu a rataya a ƙofar gida, duk suna irin waɗannan abubuwa. To duk waɗannan abubuwa baki ɗayansu laya ce, suna ɗaukan kuma hukuncin laya. Haka kambu, haka guri, duk wanda ya yi waɗannan abubuwa ya tabbatar da cewa kafirci ne, ya rage in bai san hukunci ba, to ana sanar da shi kafirci ne. In kuwa ya san hukunci ya ƙemene, ya kawo laya ya ɗaura, to ya zama ba ma guje irin Fir'auna da Hamana. Ku sani jama'a, ko kana sallah, kana azumi, kana zakka, kana hajji, kayi hajji ko sau 2000, duk alhazan garinku kai ka kai su hajji, duk masallatan garinku kai ka ce tabarma, duk tarbin da ake zikiri kai kake su yi, kana ɗaura laya ka zama arme, ka zama ba ma guje. Ya kamata mutane su gane wannan. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin hadisi sahihi wanda al-Imam Ahmad da Abu Dawud suka rawaito, yace innar ruqa wattama'ima wattiwala shirkun. Manzon Allah yace ruqa kafirci ce, tama'ima kafirci ce, tiwala kafirci ce. Ya rage sai mu zo mu ga menene ma'anar waɗannan abubuwa ɗaya bayan ɗaya su. Wannan kalma ta ruqa da Annabi ya faɗi yace kafirci ce, sahabbai suka zo suka ce, ya manzon Allah, ka yi wa'azi ka ce ruqa kafirci ce, mun kuma muna yin ruqa ɗin nan. Manzon Allah yake, ku gaya mun in kuna ruqa ne kuke faɗi. Suka faɗa Annabi, ya ji sunan Allah suke roƙo, siffofin Allah suke ambato, suna roƙon Allah ne bai mara lafiya lafiya, ya bai mara lafiya lafiya. Shikenan sai manzon Allah yake, la ba'asa birruqya ma lam takun fihi shirk, babu laifi ga ruqya in dai babu shirka a ciki. Daga nan sai malamai suka ce, wannan ya nuna mana ashe wancan alifin da lamin da manzon Allah ya yi amfani da su a wajen kalma ar-ruqa, to ba na istighraqul jinsi ba ne, amma zai zama alifin da lamin ne na al-ahdi zihni, ma'ana yanzu ba kowace irin ruka ce ta zan kafirci da sai rukar da ke dauke da roƙon aljanu da makamantansu. To dan haka sai malamai suka ce kai ka dubi irin kalmar da manzon Allah ya bada amsa sai kai amfani da ita ga ruka mai kyau, ruka wadda ba ta da kyau sai kai amfani da kalmar ruka din. Dan haka suka ce kaga ai da farko ya ce innar ruka, amma nan da yayi sai ce la ba'sa bir ruqya, sai aka ce to ruqya ita ce wadda za a karanta sunan Allah ko alqur'ani ko hadisi ko wata addu'a ta gari a roƙi Allah, Allah ba da sauki. Wannan manzo Allah yake babu laifi akan haka, mustahabbi ne, manzon Allah yana yi, malaika jibril yana yi, sahabbai suna yi, maza sahabbai mata, duk gashi nan hadisai ne sahihai suna cikin Bukhari da Muslim da Abu Dauda da Musnad al-Imam Ahmad da wafata Imam Malik. Duk wannan akwai yaya ake yin ruqya din, manzon Allah yayi, sahabbai sun yi, duk wanda yake khususiyya ce yayi ƙarya sai ya tuba, duk wanda yake khususiyya ce yin ruqya sai ya tuba yayi ƙarya sai ya tuba, inda ya tsaya yake wannan abin khususiyya ce sai ya zo ya tsaya yace jama'a jiya ƙarya yayi ya tuba, saboda ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne kadai ya ruqya ba. Abin da yake faruwa shine mutane sun jahilci addinin musulunci. In har kana son ka fahimci addinin musulunci ko ka iya hadisi sai ka iya usulul fiqh. Malamai suka ce ba a daukar doka daga aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan aiki ka tsinke shi ko ka bude shi. In aka ce Annabi yayi abu, Annabi ya aikata kaza, to wannan dokar ba ta sa ka ce to shikenan wannan ya nuna shi Annabi ne kadai ya isa ya haka. Wato aiki baya iya fassara makasudin abin da ake nufi sai in magana ce. Yanzu a cikin hadisin Anas, Anas ya ce Annabi yayi wata guda yana kunuti lokacin da aka kashe musu wasu alaran momi, shikenan sai ka ji wasu wawaye suna ce wato kunuti sai dai ayi wata guda a tsaya, me yasa sai ce saboda Annabi yayi? To kaga waɗannan wato kaman mahaukaci ne ka koya mai aikin soja sai ka kawo bindiga ka bashi, gashi dai kwararren soja ga ƙarfi ga kuma makami, amma duk wanda ya samu zai harbe, saboda mai kwakwalwar shi ba ta da saiti. To ga hadisi sahihi suna da shi, ga sunna suna son bi, amma sun haukace a cikin kwakwalensu game da fahimtar wannan sunnar. Me yasa sai suke ganin tunda an ce Annabi yayin wata guda yana yin alqunuti, to yanzu duk wanda ya ketare wata guda ya saba ma sunna kenan. To haka irin waɗannan sune suke bada fatawa, duk wanda zai kasuru kai ya sace sai kasurin nan ta kai tafiyan mil 48. Me yasa Annabi yayi tafiyan mil 48 yayi kasuru? Sai suka ce duk wanda ya tafiyar da bata kai mil 48 ba kada ya kasuru, ban kaura ce irin waccan babu bambanci. Aiki ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama, baya bayyana tsantsar shari'a sai inda magana ce. Aiki yana iya daukan wasu ma'anonin. Yanzu nan an ce Annabi yayi tafiyan ayyul burdi hudu shine abin nan mil 48 yayi kasuru, shikenan sai wasu suka rubuta duk wanda ya tafiyar da bata kai mil 48 ba kai kasuru. Haka ce ne yasa sai ce gashi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Sai malaman usul fiqh sai ce wannan ita ake kira waqi'atu ayni, wato mas'alar ce haka ta faru kai, amma ga Annabi yayi tafiyan mil 3 yayi kasuru, gashi yayi tafiyan mil 9 yayi kasuru. Hadisin yana cikin sahih Muslim, yana cikin bulugul maram. Ga sahabi Abdullah dan Umar, tafiyar mil 1 yana mata kasuru matukar ya fita daga dari. Wannan sai nuna mana ashe wancan hadisi da ke cewa mil 48 ay kasuru, to ba ma'anar shi kenan yana nuna mana sai tafiyar ta kai haka ba, a'a ana nuna haka al'amarin ya faru. Yanzu dan mutum ya sauka gidanka tunda yake bai taba zuwa ba, sai ya sauka sai zai samu an yi farfesun kaji, an yi farfesun kifi, an dafa abinci mai daɗi gidanka, yana kwana gari ya waye ya sanna ko ya tafi, sai ya je yana rubuta tarihinka sai ya ce kullum ana cin farfesun kaji da kifi a gidan shi, don Allah ya yi jawabi yadda ya kamata. Wace ato aini mai yiwuwa ba a ma taɓa yin irin wannan ba, wani sha'ani ne ake wata walima abokin shi ce aka kawo gidan rannan. Mun fahimci wannan da kyau? To wannan ita suke kira waqi'atu ainin, kada kadai dan kaga Annabi ya aikata kaza sai in an samu wata ma'ana da za ta taimake ka akan wannan. To haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kunuti wata guda ba hujja bane akan kai karka wuce wata guda a wajen kunuti za ku iya shekara 10 kuna kunuti matukar inda bukata dan ana fara kunuti ne addu'a ce ba a denawa sai san da aka ga wannan masifa ta dauke to annabi yana cikin yi waɗannan mutane addu'a Allah ya saukar da aya akan cewa al'amari ba a hannunka yake ba ko su shiryu ko ba su shiryu ba sai Allah ya musu gambakatar sai suka zo suka shiryu sai ya dena musu addu'ar to shi kenan sai ya suka ce to duk wanda zai kunuti kai ya wuce wata guda me yasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam wata guda yi sai aka ce kun yi kuskure sai suka ce ai ma an soke al-qunutin me yasa sai suka ce aya ce ta soke duk baki daya ka ce kun yi kuskure aya ta sauka ne tana nuna wa annabi addu'a ko kai ko ba kai ba al'amarinka da nasu a hannun Allah yake in Allah ya so su da shiriya su shiryu in Allah ya so ya basu a bata hayyu musu azaba ya basu sai ya karkato da su suka zo suka tuba to sun tuba kuma sai a ci gaba da musu baka addu'a karanta littafin Fathul Bari karanta littafin Tafsirul Aziz al-Hamid littafin Fathul Majid littafin An-Nasikh wal-Mansukh na al-Imam Abu Ja'far An-Nahas a taƙaicen taƙaitawa jama'a abinda ake nunawa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ruqya to ba hujja bane ka ce ai babu wanda zai zo yanzu yayi ruqya a'a ai sahabbai sun karanta Bukhari sai mutum ya ce to yana ina ai baka je gurin waɗanda suka sani bane baka tafi gurin waɗanda ka tafi ka tare ɗan kasuwa ka ce a baka hujja ɗan kasuwa kuɗi za su baka in kai ihu a kasuwar sabon gari ka ce in ba ga tsoro ba a kawo jamin 5,000 mana kaga in wani bai baka jamin 500 ba amma ka je ka samu ɗan kasuwa ka ce ina hujja to ina suke da hujja ba kuɗi suke tufawa ba nemi kuɗi ka ganda su zo ba amma tafi ka je ka zauna majalisar malamai malamai da suka amsa sunan malanta ba ɗan tsaki ba malamai na haƙiƙa ka ce a kawo mana inda manzon Allah ya ruƙuya sai su ce gashi a kawo inda sahabbai suka yi sai su ce gashi a kawo inda tabi'ai suka yi sai su ce gashi su ce yaranka amma ka je ka tare ɗan kasuwa ko ka je ka samu mutane sun dare kasuwa ƙauye ka ce ina dalili to ina za su ga maka dalili iri ne ya kamata jama'a su gane Allah madaukakin sarki ya shirar da mu to wannan kenan saboda haka matsalar laya muna magana akan hadisin ruqya da annabi sallallahu alaihi wasallama yace babu laifi ga yin ruqya to wannan sai nuna yanzu wannan dokar da annabi yace ruqa kafirci ce to ruqa irin ta jahiliya kenan ta bokaye amma ruqya to babu laifi yanzu kaga anan ina son ku fahimci wannan hadisi da kyau yanzu anan manzon Allah ne ya rage hukuncin ku shi da yace ruqa kafirci ce shi yazo yace amma ga wata iri ta halal ko sai mu sake ketarawa gaba sai yace wattama'ima da attama'in alifin da lamun anan da ya shigo kalmar tama'imu to na istigraqu jinsi tama'imu ne duk inda laya take to nan ta shiga cikin wannan umumin domin ba a samu dalili da ya tabbatar da cewa akwai laya da ta halatta ba ku duba dalili karkace mana risala risala ba hujja bace ana maganan manzon Allah ne anan dan haka anan ko Abubakar Siddiq ba hujja bane dingungun kenan ka san duk duniya an kace sahabbai ba sahabbai bane sai dai maka bulala amma kana ce Abubakar ba sahabi bane yanka ka za a yi to ko Abubakar Siddiq anan bai isa kawo wata doka da za ta sassauta wannan hukuncin ba tunda manzon Allah yace ruqa kafirci ce sai yace amma ga yadda ta halatta ya sake cewa laya kafirci ce to manzo Allah babu inda yake ga wata laya da ta halatta to anan me risala ne wane ne a ba a ma fara wannan magana ba tukuna ka jefar da ita gefe guda yanzu ana magana akwai dalili daga manzon Allah wanda ya nuna laya ta alqur'ani ko ta wata addu'a ta halatta babu wannan a cikin duniyar ilimi ana son in zaka kawo ka kawo ingantacce daga manzon Allah kamar yadda aka kawo maka can da yace ruqa kafirci ce da kanshi kuma yace maka amma ruqya halal ce muka ce hadisi yana cikin sahih Muslim shin ko zaka iya kawo mana hadisi ingantacce akan laya ta alqur'ani halal ce kamar yadda ainin aka samu ruqya ta alqur'ani halal wannan babu sai dai an samu matattun asarai an samu cewa wai Aisha tana ganin babu laifi la ya alqur'ani, Abdullahi dan Amr yana ganin babu laifi la ya ta alqur'ani. To duk waɗannan gaba ɗaya zantuttuka ne waɗanda ba su inganta ba sanadan wa matnan. Ka je ka karanta Sunan Abi Dawud da Sunan Tirmidhi, al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi su suka rawaito asarin Abdullahi dan Umar, Abdullahi dan Amr, addu'a ce yake karantar da yaran shi, yadda ainihin wannan tatsuniya ta ce addu'a ce yake karantar da yaran shi manya, kananan da ba su iya ba sai rubuta musu a jikin kananan alluna sai rataya musu a kirjinsu haka suna biyawa. Shi ne wasu sai suka ce to yanzu wannan Abdullahi dan Amr ya yadda da laya kenan in ta Qur'ani ce ko ta addu'a ce. Aka ce kun faɗi murmus babu abin da zai tashe ku. Na ɗaya dai a cikin isnadin akwai Muhammad bin Ishaq sahibu sira wal magazi mu'an'amin bir riwaya wa huwa mudallisun, ya ce an a cikin riwayar hadisin mudallisi maha'inci mai magudi a cikin hadisi, in ya ce an malaman hadisi ba sa karɓe, to ya ce an a cikin wannan riwaya, don haka wannan riwaya ce da'ifiya a sanadance kenan. Ta wajen ainihin matininta kuma kai tun farko ka dubi matanin cewa aka yana koyar da manyan ƴaƴan shi addu'a, kanana da suka kasa sai ya rubuta musu a alluna ya rataya musu suna dubawa suna karantawa. Shin haka laya take? Ba haka laya take ba, don haka ashe ko da ya tabbata Abdullahi dan Amr dan As yayi wannan abu to ba hujja bane ko da ya tabbata yayi, don na farko dai wannan abin bai daukar ma'anar laya. Kuma kaddara koda a ce laya ce ya tabbata Abdullahi dan Amr yake makalawa ƴaƴan shi, babu hujja a cikin addinin musulunci, dan manzo Allah yake kaza kafirci ne, wani sahabi zai yake kaza musulunci ne za a ce ba a yadda ba, amma sahabbai ba a zargin su da son zuciya sai a ce kai kuskure amma ba za a karba ba. Ku sani in manzo Allah ya magana ba wanda ya isa ya rage wa magana karfi daga shi sai Allah, amma manzo Allah bai da sa'a. Ya kamata mutane su gane wannan, don haka kaka dauko cewa ai mai risala ya ce wala ba'asa biha in kana kaza in kana kaza, ka tabbatar da cewa wannan magana kuskure ce ne, ya ga mai risala ya wannan kuskuren shi ne, waɗannan asaran ne ya dogara da su daga Aisha, daga Abdullahi dan Amr, daga wane ne daga wane ne, duk zantuttuka ne. Ka je ka karanta littafin Al-Kalimu Tayyib na Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, tahriji da tahqiq Muhammad Nasir Al-Din Al-Albani, da kuma tahqiqin su Shu'aib Al-Arnaud da su Abdul Qadir. Ka je ka karanta silsilar da'ifa, silsilar sahiha a cikin mujalladi na farko, lamba hadisi na 332, za ka gagga musassun bayanai akan waɗannan asarai. Tafi ka je ka karanta littafin Tafsir Al-Aziz Al-Hamid, da littafin Fathul Majid, da littafin Qurratu Uyun Al-Muwahhidin na jikokin Muhammad bin Abdul Wahhab. Babu wata hujja a musulunci da ta halatta maka ka sanya ainihin laya ta Al-Qur'ani, don haka umumin maganar Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gane kan mai uwa da wadi, manzo Allah ya ce wa tama'ima, don haka wannan alifin da lam din na umumi ne. Dama ku je ku karanta usul fiqi ne, suka ce alfazul umum, lafuzzan umumi a cikin usul fiqi guda hudu ne, suka ce al alif da lam idan suka shiga cikin sunan jinsi, alif da lam in ya shiga cikin sunan jinsi yana fa'idantar da umumi, kamar da Allah madaukakin sarki yake cewa wal asri innal insana, duk mutum anan in ka tashi da yake sai ka ce duk mutum a sararre ne, illal ladina amanu, su waɗanda suka yi imani. To waccan al insan ta shiga da dukkan mutum, alifin da lamun ta shiga cikin sunan jinsi, ka gane sunan jinsi, maka ce Muhammad, Ibrahim, Aisha, wannan ba a kiran shi sunan jinsi, wannan alami ne, suna ne na mutum guda, amma sunan jinsi shine a samu jinsin halitta, kama a ce mutane, awaki, shanu. To in irin waɗannan kalmomin suka zo da Larabci aka sa musu alu da lanjaye, to suna gane hukunci ne. Don haka yanzu ga shi anan Annabi ya ce wattama'ima, to duk laya ta shiga cikin wannan hukuncin sai in an samu dalili ingantacce. To dalilin nan ingantacce ku babu shi, shi yasa su daina muku ƙarya. Dan akwai wasu zindiƙai daga cikin malaman izala da suka yi rubda suka fita addinin musulunci, sai suka koma suna ainihin ɗibo abubuwa waɗanda suke akwai shubha a ciki, sai zo sai su tara jahilai sai su ce da mun yi muku wa'azi mun ce laya kafirci ce, amma yanzu mun gane mun yi kuskure, laya inda ta alqur'ani ce babu laifi, hadisin yana wuri kaza yana wuri kaza, to ƙarya suke yi kuma Allah ya tsine musu albarka. Duk wanda ya ƙarya Allah ya tsine mishi albarka har da waɗannan, domin sun yi shari'ar musulunci ƙarya kuma sun ci gyaran manzon Allah kenan, tunda manzon Allah shi ke magana da kanshi in ba a fahimce ta ba ya ƙara bayani, wanda duk ya ƙara bayani akan bayanin manzon Allah ya zo da sabon hukunci ya yi ƙarya, don haka sai ya tuba. الإمام أبو بكر السيرسي بيا دجتك ما لم أصل فيه يتي وانا متن ياغا مكافري سياتي ليا مسلمت شوفا منزن الله دي حلت لايا با لايا منزن الله يتي والتمائمة لايا منزن الله يتي شركاتي وان دي رجو هكوت من كوكو ما يبا بتاشي أتبتك جتك ياغا مكافري ويدا من متاني سيسك تاشي سنة وعزي سنة تأينه واتو يودرد متاني wai duk suna haka ne wai saboda an samu musurai duk wannan shigantakar da suke wai suna ne wasu malamai ne a cikin ƙungiyar izala ko kuma ƙungiyar izala ta ɓata musurai don haka bari su tashi su yi wa'azi duk abinda izala ta ce i su ce a'a duk abinda izala ta ce a'a su ce i, to kaga waɗannan su ne tsantsar zindiƙai waɗannan jama'a. In mun ce zindiƙi fa muna nufin kafirin da yake ba yadda za a yi tuba ma, dan ba fasara maka kalmar bane ya kai kana ga zindiki nan wani yabo ne, kuma ka ce zindiki ana nufin kafirin da babu yadda zai ya tuba. Dan misali yanzu kamar kai da Hausa Bahaushe ne, kai da kanka ka san wannan magana da ke fitowa bakin ka magana ka ce, sai ka tashi ka ce wallahi tallahi ba magana ka wace, kuma lafiya ka kalau da ka haukace ba, don Allah masu sauraron ka wace irin hujja za su kawo maka su tabbatar da cewa wannan magana ka ce? Akwai yadda za a yi a fahimtar da kai? To duk mutumin da kaji ana karatun aqida an ce mai zindiki ana nufin kafirin da ya kafircewa Allah a kan sani, dama ya san kafirci ne kuma ya dawo ya tabbatar da wannan abu kafirci ne kuma ya ce yana kan shi, to waɗannan mutanen sun tabbatar da abubuwan nan kafirci ne, amma kadai dan kungiyar izala ta bata musu rai sai suka tashi suka ce bari su tashi su ce mutane abubuwan halal ne, taron suna halal ne, me yasa? Sai su ce ai Bukhari ya ruwaito ai sahabbai suna yi, ƙarya ne ƙarya ne. Al-Imam al-Bukhari aka ce Bukhari ya ruwaito, duk wanda ya san hadisi ana nufin cikin sahih al-Bukhari kenan, to ƙarya ne. Imam al-Bukhari ya ruwaito wannan magana ne a cikin wani littafi nashi mai suna Al-Adab al-Mufrad, wanda wannan littafin Bukhari yana ruwaito abin da ya inganta, yana ruwaito wanda bai inganta ba, da'ifi, maudu'i, maqtu'i, munqati'i, kowanne iri Bukhari na ruwaitowa. Dan haka aka samu Al-Allamatul Albani da ya karantar da wasu mata wannan littafi, sai zo ya fasa littafin ya ware sahihai sahihul adab al-mufrad, ya ware da'ifai da'ifun adab al-mufrad. To wannan asari ne yazo wani tabi'i aka yi mishi haihuwa sai ya je ya gayyato wasu sahabbai, aka zo aka dafa abinci aka ci, suka tashi tafiya sun ci abinci suka yi mishi addu'a Allah ya saka da alheri Allah ya sa yaro albarka, shi ma ya addu'a suka watse. Wannan hakikanin al'amari a yi adalci, abu na farko tukuna ba taron suna ba ne, don ba haka ake taron suna, irin wannan taron suna da ake suke son su gyara, to ba haka ake taron suna ba. Na ɗaya kenan. Na biyu, kaddara koda a ce wannan ya tabbata 100% irin taron sunan da ake a kasashen Hausa, kasashen Yarbawa, Nufawa da kasashen Najeriya, babu hujja a ciki. Me yasa? Saboda aiki ne na wasu sahabbai wanda ba zai yiwu ya zama hujja ba, domin aikin sahabi baya zama hujja sai in dukkan sahabbai sun haɗu a kai, ko kuma shi sahabin ya kawo dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan ainihin haka. Abin tambaya shi ne, shin an taɓa wa annaba haihuwa? Da aka yi wa annaba haihuwa yaya yayi? To wannan ita ce sunna. Abin duk da ya ƙaru a kan haka, in daga sahabbai ne sai a ce wannan ijtihadi ne, ba za a karɓa ba. Idan daga wani wanda an tabbatar da son zuciya na afka mishi ne, sai a tabbatar da cewa wannan abin bid'a ne. don haka bai halatta mu yi hujja da wannan saboda wai waɗannan mutane sun hadu sun yi wannan addu'a ba. Annabi in aka yi mishi haihuwa ran da aka haihuwa ran ne yake faɗin sunan ko kuma kashe gari. Hadisan suna cikin Bukhari da Muslim. A cikin hadisin Abu Dauda ne aka samu Annabi ya nuna ba laifi ka ɓoye sunan ɗan sai ranar bakwai, amma shi da kanshi a aikace Annabi ba ya ɓoye sunan ‘ya’yan shi sai kwana bakwai, a aikace sunna fi'iliya a aikace shi Annabi in aka yi mai haihuwar yanzu zai faɗi. Da an kawo mai yaro ya yi mishi huɗuba yanzu sai ce sunan yaro Abdullahi, sunan yaro Munzir. Qur'ani ma ya yi ishara akan haka, karanta suratu ainihin Ali Imran karkashin kissan Maryam. Al-Imam Ibn Kathir ya ce wannan shari'a ga ta Maryam yau aka haife ta yau aka sa mata suna, yace mu ma ya dace da shari'ar mu. Manzo Allah in aka yi ma ƴaƴan shi huɗuba ko kuma yi wa ƴaƴan jama'a huɗuba ran nan yake bayyana sunan su. Saboda haka yanzu maganar a ɓoye suna a aikace har ma a kai kwana bakwai a tara wasu limamai, liman number 1, liman number 2, liman number 3, wannan ma bata taso ba. Wannan maguzanci ne da muka gada daga ainihin Hausawan farko. Hausawan farko in aka yi haihuwa za su taru ranar bakwai a shagiya a yi rawa a yi abubuwa lokacin Bahaushe na maguzanci. Ana nan sai Bahaushe ya tuba ya karɓi addinin Musulunci, sai abubuwan suka rikide mishi, sai aka ce to shi kenan yanzu ranar bakwai in ta yi madadin a shagiya to a yi addu'a. To ka ji inda aka fara. In ba haka ba, inda al'ada ce ta Musulunci ai ya kamata a ce yadda musulmin Najeriya suke sai a samu musulmin Indiya ma haka suke yi. To ka je ka ga in banda Najeriya da Niger da kasashen da Hausawa suka je suka yi penetrating irin Ghana da Saliyo da sauransu, ba inda za ka je ka ga ana wannan taron sunan ranar bakwai ko ana addu'ar bakwai irin waɗannan. Duk wasu abubuwa ne da aka gado daga maguzawa sai suka ɗauke shan giyar sai suka kawo addu'a. Haka ake wa addinin Musulunci? Ba haka ake ba. To waɗannan abubuwa jama'ar musulmi, addinin Musulunci ba fa siyasa ce, siyasa irin da ƴan take ce ba. Dan kana ainihin cikin kungiya, sun kore ka daga kungiya, sun tsine maka albarka daga kungiya, sai ka ce to shikenan duk abin da kungiyar ta karanta ƙarya ne. Billahi lazi ka nuna kai dama can zunduki ne, dama can kano ne dan a baka kuɗi ko a baka mukami, sun kore ka ba su baka ba, dan haka sai ka koma kana ainihin zagin su. Wannan ainihin Allah ya tona asirin da dama daga cikin irin waɗannan. Wasu ma da aka ainihin kore su daga kungiya sai suka koma suka zama khawarija, suka kafirce hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka ce ceto ƙarya ne, zuwan Yajuju da Majuju ƙarya ne, zuwan Dajjal ƙarya ne, zuwan duk suka ƙaryata waɗannan abubuwan. Wai me yasa tunda dai kungiyar da aka ji tana wa'azi akan waɗannan abubuwan ta kore su? Wannan mas'alar ina son duk wanda ke nan ya fahimta. Wallahi shi yasa muka ce muku ku lazimci bin manhajin salaf. Akwai bambanci tsakanin ahlus sunna da salafi, kamar bambancin da ke tsakanin kurtun soja da sojan da yake general. Akwai bambanci wane kurtu ne a soja, wane general ne a soja. Haka bambanci ke tsakanin ahlus sunna da magarin ahlus sunna da salafi. Wallahi in kai salafi ne, in ka san kaza gaskiya ce, duk masu bin wannan gaskiyar da za su haɗu su zage ka su tsine maka albarka in ka zo wa'azi za ka ce wannan abin gaskiya ne, sai dai susuwa na kam su kaza kaza, sai ka faɗi abin da ke tare da su. To wannan shi ne salafiyanci. Yasa in ka san za ka yi salafiyanci kane kana ƙarya, kane kana fasikanci, kane kana iskanci, kane kana maguɗi, to ka tsaya a local ahlus sunna, local ahlus sunna. Amma in har ka ce salafi, wallahi kana cewa za ka kwaikwayi sahabbai kenan, kwaikwayon waɗannan mutanen da Allah ya ce ya gafarta musu tun a nan duniya. Kai ka san ba ƙaramin aiki ba ne, ko ku girman naɗinsu Allah ya kalla ya ce ya yafe musu girman cargunsu, zikiri, aiki da hali na gari. In ka ce za ka zan ahlus sunna salafi, ma'ana yanzu kana son ka zama protostat kenan na waɗancan sahabban. Ga wata sahabiyar zina ta yi, sai ta ga kunyar lahira ta fita duniya, sai ta zo ta ce a kashe ta, a kashe ta, a yi mata hukunci da tsohon ciki. Maza Allah ya ce ki je sai kin haifi, da ta haifi ta dawo, maza Allah ya ce yaro bai isa ya ci abinci da kanshi ba, in an kashe ki yaro zai mutu ba inda zai sha nono. Bayan shekara biyu ta zo da yaro,
yanzu ka duba babu inda aka rawaito a hadisin cewa an rubuta adreshin ta tunda ita salaf ce da ta tafi sai ta dawo su ba sa ƙarya sam su ba sa ƙarya wallahi sahabbai ba sa ƙarya in dai yace maka kaza to ka dauka haka to kai ma in kace haka to ka tsaya akan haka to matsalar da ta faru shine mun samu kanmu a wata ƙasa ne wanda yake ƙarya ta zama kamar karatun Qur'ani ga mutanen ƙasar dan haka in wani yazo ko ya faɗi gaskiya ba za a yarda ba tunda ba a taba ganin me gaskiya ba ya jama'ar musulmi malami zai hau minbari ranar juma'a yayi ƙarya malam mai wa'azi yayi ƙarya lecturer yayi ƙarya malam mai fatawa yayi ƙarya to wane ne kuma ya rage zai gaskiya me yasa saboda an samu tarbiyyar haka ta taso to tatbiqin mazhabi salafi da muka ce zamu a ƙasar nan wallahi ku tabbatar da cewa babu abin da salafiyanci yake fada da shi abu na farko fiye da ƙarya game da gyara ɗabi'un mutane ƙarya wallahi salaf ba sa ƙarya to in ka ce zaka bi su to ba za ka yi ƙarya ba ibnu shirashin mun karanta tarihin shi a karatun aqidatut tahawiyya da muke tarihin shi yana cikin ainihin abin nan littafin tahzibut tahzib hajjaj ya kira shi yace na samu labarin danka da wani mutumi an ce ya boye sai yace yana ina sai yace yana gidana ba zai ƙarya ba in kai ne sai kace baka san da yake ba kai ƙarya kenan Allah ya tsine maka albarka amma shi tunda salaf ne dan shi ne yayi wa sarki laifi sai ya boye a gidan shi sai sarki ya kira shi yace an ce danka ya koyi saboda laifi da yana ina sai yace yana gidana duk da zaluncin Hajjaj sai yace na yafe wa danka saboda gaskiyarka ga ma'iz zina yayi da yazo cewa yayi a tsarkake shi annabi yace a sansana bakin shi ko giya yace lafiyar shi kalau a tsarkake shi to haka suke ba sa ƙarya to amma matsalar da ta faru sai a ce malami na ahlus sunna ne sai yanzu na gaya muku wata kissa anan mu fade ta kasa da dauka cikin malaman kungiyar izala na wani bangare dan yanzu su ma sun zama bangarori na wani bangare daga ciki wani su ya miƙe wa'azi yace ya zo ya same ni mun yi hira na ce mishi wannan ruka da muke ni kai rawai na san kafirci ce amma mu ne dan muna samun kuɗi a wurin wa'azi na ƙasa baki daya ya buɗe baki ya faɗi wannan kasar ya dauka sai wani ya je ya same shi yana sauka daga duro ya ce malam zan tambaye ka tsakaninka da Allah ka aje maganar kungiyanci ni dai ka ganni ina yawan zuwa wurin wani gashi garin mu ɗaya da kai garin nan tsakani da Allah tun da kake ka taɓa ganin wani tsakaninka da Allah yanzu aje maganar kungiyanci aje maganar baka kauna shi aje maganar yayi muku laifi yake shiga ku ka taɓa ganin shi tun da kake yace a'a yace to don Allah malam baka taɓa ganin mutum ba amma ka hau ka faɗa wa duniya ka je kun yi hira da shi har ya ce kaza yace an shirya haka ne don a bata mai suna to kun ga waɗannan ahlus sunna ne amma ba salafawa ba ne to local ahlus sunna kenan kai ma an kasan zaka ci gaba da ƙarya sai ka tsaya kungiyar su ku ta ƙaryaren da ka tuba ka shirya dan abun ba abu ne wanda zaka yi alkafira rana ɗaya ka faɗo gobe ka koma ba dubi sayyidina Umar da manzon Allah ya wa'azi akan ƙaunar Allah da manzon Allah ce ba wanda yake da imani sai ya ainihin so ne fiye da kowa a duniyar nan sayyidina Umar ya ce ya manzon Allah na fi son ka a duniya fiye da kowa sai dai kaina manzon Allah ya ce da saura Umar Umar bai ce to shikenan ba sai da ya koma gida ya nazari dan ba magana ce da zaka faɗa ka saba ba aka ce manufa a faɗa kuma a yi aiki da ya je shiru sai ya ce manzon Allah duk duniya yanzu kai na fi so to haka al'amarin yake kuwa shi yasa in ka san zaka ci gaba da abubuwanka na sabon Allah da yan bid'o'inka da yan shirkokinka ka dan je in taron sunan kanin uwarka ne ko taron sunan oganku ne zaka je to sai ka tsaya a local ahlus sunna local randa ka shirya to sai ka zama salafi to ka zama muruci kenan Allah ya shirya da mu dan haka laya kafirci ce da harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce wa tiwala suka ce asiri ne da namiji ke yi dan mace ta so shi ko mace ta yi asiri dan ainihin namiji ya so ta wannan tiwala manzo Allah ya hada ya ce shirka don haka haka wannan al'amari yake duk mutumin da ya rage wa tiwala karfin hukunci daga yadda manzo Allah ya koya fadada abin ya ketare haddi sai dai ka tsaya duk matar da ta yi wa mijinta asiri dan ya so ta ta zama kafira kafira sosai irin Fir'auna da Hamana duk mutumin da yawa yarinya asiri don ta so shi ko matar shi bata kaunar shi mata asiri don ta so shi ya zama kafiri kafiri batatan musamman wannan jama'a ina fatan mun gane wannan to in kuka gane wannan sai ku gane cikin umumin nan da annabi ya guda uku to ɗaya ne kawai aka samu saukin shi da yace innat tama'im innar ruqa wat tama'im wat tiwala shirkun wallaya da ainihin wato tiwala da ruqa da ainihin tiwala da tamima yace shirka to wannan ruqa ce kai aka samu sassauci saboda hadisi da yake cikin sahihu muslim amma laya ba a samu sassaucin ta ba yiwa mace asiri ko namiji mace ta mishi asiri ba a samu sassauci ba dan haka hukunci na nan ya kamata jama'a su san wannan kuma lallai akwai buƙatar jama'a a wayar da kansu akan bin manhajin salafiyanci dan wani kai yana cikin ƴan kungiya rana ɗaya yana son zama salafi sai ce shi ma ya zama salafi mai yiwa kai ya ji wata magana kwaya ɗaya ko wani aiki kwaya ɗaya da ya burge shi wallahi aiki ne sai an tsaya an yi nagari dan jan aiki ne wasu mutane ne waɗanda saboda yadda Allah ya yarda da su su yasa suke ruwaito zantutukan Allah da manzon Allah daga manzon Allah Allah bai yarda kowa ya ruwaito wani abu da ya aiko annabi da shi ba sai su saboda me saboda gaskiyar su sai kace za ka yi koyi da su to shi yasa yanzu aiki ya same mu kamar ɗan Najeriya dan yanzu ƴaƴan mu in muna son su taso sabanin irin tarbiyyar da mu muka taso to sai mun yi musu wani dakin na musamman sai ka koya wa yaro ƙarya haramun ce dan ƙarya ita ce take rugurguza al'amari ƙarya ita ke rugurguza al'amari yaranka in yi ƙarya ka nuna mishi matukar nunin ƙaryan nan a aikace da jawabi ran da duk ya sake ƙarya ka dubi horon da ya dace da irin shi da kuma irin wannan laifin nashi dan ya tabbatar da cewa ƙaryan nan da ya dauka a bace mai sauki ashe a bace mai wahala to in ka hore shi ya sha wahala sai ce wai kawai daga banje ba na ce na je cike nan baba ya kama ni sai da yi min kaza sai da yi min kaza yasa aka hana ni kaza ya kwace kaza da ya sai mini sai tabbatar da ashe ƙaryan nan tana da muni to ran da ya samu kanshi a wani hali yayi laifi sai ka tambaye shi wane ne yayi wannan abun sai faɗi gaskiya yake shine wato waccan tarbiyyar ta yi aiki kenan to in yace ayi hakuri sai ka ce an yi to sai ya san ashe gaskiya kuma tana da rana dalili da hadisin Ka'ab wasu salafawan ne su salaf din ne ba salafa bane ma su ne salaf din yaki aka tashi tafiya na Tabuka su uku suka ki zuwa da aka dawo yaki kowa ya zo ya kawo uzuri munafukai ne kai na ne ke ciwo wallahi ni bunin daki na ne wannan dan boto ne dan hada ba kaza akwai wannan yaya manzo Allah gona ta ce ka duk sai zama aka ce ku tafi Allah ya yafe ku inda gaske ku can sai ga waɗannan mutanen kirki suka taho daga cikin su akwai Ka'ab manzo Allah ya ce Ka'ab me ya hana ka zuwa manzo Allah yana murmushi murmushi irin mene bacin rai yaƙe kenan da Hausa yace wallahi tun da nake ban taba jina da lafiya irin ran da aka je ma yakin Tabuka ba lafiya ta kalau ba ga da abun hawa ne yace ban taba hada abun hawa biyu ba ma sai wannan rana to me ya hana ka zuwa yace to kuma nan fa tsautsayi dai ya rutsa da ni manzo Allah yace ka je aka ce a daina magana da Ka'ab da waɗancan abokai na shi kwana 40 in suka kasa ba za a siya ba in suka je za su siya ba za a siyar musu ba in suka yi sallama ba za a amsa musu ba ba za a yi musu sallama ba an cika kwana 40 kamar rayuwa za ta yi sauki sai aka ce to matansu ma su bar gidansu Ka'ab ya ce ni kam saurayi ne don haka ba matsala zan iya dindiman tuwo da safe zan iya dafuwa da baduka zan iya ruwan wanka amma waɗancan tsofaffi ne sai aka ji aka roki manzon Allah arziki waɗannan tsofaffi fa sai matansa sun taimaka musu dindiman tuwo sauran da baduka ba za su iya abubuwa ba aka ji aka roki manzon Allah arziki manzon Allah ya ba da izini akan matansa su rinka musu hidima yace ina cikin wannan takaici ina yawo mutane kallo na ma in ne kokarin hada ido da wani sai ya kauda kai na kasa har in rufe rumfa ba wanda yazo tayawa yace na je na buɗe rumfata ni kuma in yi yawo a shanar da zan kunna wuta an ci a siyar mini yace takaicin duniya ya dame ni ina cikin yawo cikin kasuwa sai aka zo ana neman Abu Dan Malik wani sarki kirista ya rubuto wasiƙa sarkin ƙasar Gassana ka bayan gaisuwa mun ji labarin an wulakanta ka